عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahad ne wanda ya daidai da daren 12 ga watan Jumadal Akhira, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na da shekara 1429, daidai da 14 ga watan June shekara ta 2008. Wannan shine kasar na 16 daga cikin jeren giyar karatun littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, taken karatun da aka fi sani da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna ƙarƙashin kitabul iman a cikin babu man qala innal imana huwa al-amal, babin da ke bayani akan malaman da suka ce ai imani ma shine aiki. To, wannan mas'alar kamar yadda nace guduma ce wadda Imam al-Bukhari yake kwankwasar kan murji'a. To, kasantuwar yanzu ne muke koyan manhaji na ahlus sunna wal jama'a, yaya ne ahlus sunna da jama'a suke bi suke tabbatar da aqida. Shi yasa kuka ga wannan babi dama tun kafin mu zo nake hararo shi, nake cewa in fa mun zo za a tsaya a tattauna abubuwa ba dan komai ba. Wanda duk ya saurari kasan na 14 da na 15, wato kasusuwa biyu da suka gabaci wannan, to lalle ya fara jin wani abu sabanin yadda yaga ahlus sunna a Najeriya suna gudanar da da'awa. Domin ahlus sunna a Najeriya suna da'awa ne ashwaiya, ba tare da tsarin manhaj ba, ma'ana kawai Qur'ani da hadisi, amma a bisa wani tafarki. Su faye ma Qur'ani da hadisi suke aiki da shi, amma a bisa wani tafarki. Yan brothers ma Qur'ani da hadisi suke aiki da shi, amma a bisa wani tafarki. Yan shi'a ma Qur'ani da hadisi suke aiki da shi, amma a bisa wani tafarki. So ashe dole ne to mu ahlus sunna mu tsaya mu faɗa a bisa wani tafarkin muke tabbaka Qur'ani da sunna, shine a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tafarkin da yan shi'a da yan ɗari'u da sauransu suka ce wannan tafarki ne wanda akwai shari'a a ciki, kuma gaskiya ne, akwai haske a ciki. Sai suka ce sai ya yi kunci da yawa, mu kuma muka ce ya ishe mutum da ya ishe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ba a bayyana wa ahlus sunna musamman na Najeriya ba, waɗanda suka shiga cikin hayaniya da hargowa, sai kaga abin da yake faruwa din a yanzu a cikin ahlus sunna shi zai ci gaba da faruwa. Ga dai ahlus sunna har ahlus sunna da karatu su ne, amma da yake ba su kayyade wa kansu wannan tafarkin ba, cewa a bisa manhajin salaf. Dan haka sai ka je ka samu ahlus sunnan sun kasa hada kansu, ahlus sunnan sun kasa fahimtar junansu. Dan me? Domin babu ka'ida guda ɗaya wadda take jansu. Ina fatar mun gane. Wannan ya kama ɗakin haya a cikin gidan haya, wannan ya kama ɗakin haya a cikin gidan haya, dole ne a samar da wata doka wadda za ta tafiyar da su. Yanzu kaga ba dokar biyan haya ba ce, dokar da za ta daidaita bayaraban da ke ɗakin nan, da inyamurin da ke ɗakin can, da bahaushen da ke ɗakin can, da ba nufe, da ba fulatani, da ba katafe wanda yake ɗakin, amma a gida ɗaya suke. Dole sai a samu wani tsari wanda zai gudanar da su a bisa gidan hayar, ba kuma tsarin biyan hayar ba. Ko kun fahimta jama'a? Ashe kun ga maganar biyan hayar daban, wannan doka ce da take kan kowa. Sannan akwai wasu tsare-tsare da za su zaunar da su lafiya saboda bambancin addinansu da al'adu da kuma inda suka taso. Wannan ya ce Qur'ani da hadisi zai bi, wannan ma ya ce Qur'ani da hadisi zai bi, wannan ma ya ce Qur'ani da hadisi zai bi, amma a wannan tafarkin zai bi al-Qur'ani da hadisin? Mu sai muka ce a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To gaskiya, saboda Allah jama'a, kamar yadda al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi yake cewa wa qad kanu idha uddu qalila fa saru al-yawma a'azza min al-qalil, waɗanda suka san manhajin ahlus sunna wal jama'a a Najeriya yan kadan ne kware da gaske a shekarun baya. To a yanzu kuwa ni kuma ina cewa to sun zama sun fi yan kadan din ma yan kadan, don a shekarun baya a rayuwata kakab mutum ɗaya na san ya san manhajin shine Abubakar Gumi. Kakab, ban san wani ba a rayuwata kakab bayan Abubakar Gumi wanda ya san manhajin ahlus sunna wal jama'a. Ban ce muku karatun Qur'ani da hadisi ba, karatun Qur'ani da hadisi har Kirista za ka samu, har Arna za ka samu, har kowa da ƴan ɗariƙun da kowa ya iya karatun Qur'ani da hadisi. Amma ɗabbaka manhajin Qur'ani da hadisi a bisa manhajin ahlus sunna,
a hakikanin gaskiya a rayuwata in banda Abubakar Gumi a shekarun baya to ban san wane ne ya amsa sunan malami mujtahidi a Najeriya wanda ya iya dabbaka wannan manhajin ba to a yanzu ko kwakwalwata ba ta iya hasaso min wane da wani wannan na daga abin da yasa mutuwar Abubakar Gumi ta sa sai ahlus sunna suka tarwatse duk mai hankali da ilimi da basira ya fahimci haka mutuwar Abubakar Gumi sai ta ƙara tarwatsa su me yasa ba su gama nuna ba kuma sai suka yi abin da Bahaushe yake cewa dan masara ana goyenka kana gemu da mutuwar Abubakar Gumi sai kowane malami ya nada kanshi ya zama sheikh kowa sai ya nada kanshi sheikh kowa sai ya nada kanshi sheikh shaykhuha ta Abubakar Muhammadu Gumi ba nadi bace daga kungiya kaza ko malam wani ma'ana nadi ne min indillahi abu ne daga wurin Allah madaukakin sarki saboda quality saboda nagarta da ya cancanta da ita to shin ko ka tsaya kai abinda Allah yake cewa kul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allah cewa ku yi aiki Allah zai ga aikin ku ma'ana zai nuna wa duniya aikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga aikin ku mu'mine za su ga aikin ku baka riga kai aikin ba amma ka kosa a ce kai ne wani kai ne wani kai ne wani kai ne wani dan haka matsalar ita ce jama'a ku yi hakuri ku koyi manhajin tukuna ya ku ahlus sunna ku yi kokari ba koyan Qur'ani da hadisi yana da sauki kamar koyan physics chemistry biology mathematics english koyan waɗannan abubuwan ɗaiɗai kunsu yana da sauki amma ka hada su collectively ka zama medical doctor ko pharmacy ko consultant wannan kuma yana da wahala duk wanda ya san harkar da nake magana ya fahimci me nake nufi ashe kuwa idan koyan physics da chemistry da biology da wane ne suna da sauki amma hada su a zama likita wannan kuma yana bukatar wata gogewa ta musamman shine hakikanin abin da muke magana akai zaka je islamiya zaka samu yarinya wacce ta iya hadda qur'ani wane ya haddace wane yayi sauka wane ya haddace kaza wane ya haddace kaza amma iya tabbaka manhajin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da waɗannan abubuwan fa misali tunda kake baka taba jin Abubakar Gumi ya ce a zo ayi wa'azi ayi wa wani raddi ba amma dun Najeriya babu malamin ahlus sunna da ya sha raddi da zagi da sharri da kazafi da wulakanci irin Abubakar Gumi amma har ya mutu bai taba kulla wa'azin raddi ba me yasa ku yanzu da ya bar ku da an dan taba ku sai ku ce a zo ayi wa'azin raddi a zo ayi raddi wani na batar da musulmi a zo ayi raddi a'a ahlus sunna ba raddi suke ba me suke suna karantar da sunnan ne karantar da sunnar ita ce raddi to ku sai kuka kasa gane haka sai kuka kasa gane cewa karantar da sunnar ita ce raddi ga 'yan bid'a sai ku tsaye da karatun ku tsaye da wa'azin sai ku yi ta raddi sai 'yan bid'a su sake ballo muku wani shafin sai ku koma kuna raddi sai 'yan bid'a su sake ballo muku sai ku waye gari a shekara littafi nawa kuka sauke manhajin ahlus sunna guda nawa kuka karantar sai ku kwanta ku mutu waɗanda kuka bari a baya kun bar su da hayaniya ba su san manhajin ba su ma suka tashi sai su yi ta kirkiro ta su hayaniyar na lamince maka kowane gari ka je sai ka samu irin wannan fitina cikin matasa saboda haka ku yi hakuri jama'a a karantar da ku manhajin mun san cewa kun iya karatun Qur'ani kun iya karatun hadisi amma yaya manhajin na ahlus sunna yake wajen taqrirul aqida wajen al istidlal wajen at talaqqi ma'ana yaya ahlus sunna suke bi suke tabbatar da aqida mun yi bayanan waɗannan yaya ahlus sunna suke yi wajen kafa hujja yaya ahlus sunna suke yi wajen karban hujja duk mun gabatar da bayanai akan waɗannan koma baya ka saurari kasar daga na 14 zuwa na 15 in Allah madaukakin sarki ya so zaka ji bayanan da muka yi a yanzu mu ne maka ainihin almuwazana ne ko kuma almuqarana baina manhajina nahnu ahlus sunna wal jamaa wa manhajuhum ahlul bid'ah wal ahwa in ba ku manta ba a makon da ya wuce bayan duk na gama waɗannan dogayen bayanai sai na fara bayani akan yaya su kuma 'yan bid'a suke wajen mu'amala da hujja wajen kafata da wajen mu'amala da hujja wajen karɓarta na fara bayanai sai lokaci ya ƙure amma dai zan so lallai lallai ka yi ƙoƙari ka koma ka saurari waɗancan ainihin kasusuwa ba dan komai ba don za su zama gini ne ainihin wanda ba ka ji an dora a kai a yau insha Allah daga cikin abubuwan da na kawo cewa dangane da yadda 'yan bid'a da masoya zuciya suke handling wato suke mu'amala da hujjoji wajen bayar da su ko kuma wajen karbe sai na ce akwai al'abasu fil masadir shar'iyya lil istidlali wa tashwija yan bid'a suna wasa da references. Dan bid'a in yazo baka hujja kawai sai yanki fadi sai ya ce ka fuka duba risala. Ya san ƙarya ne fa, babu a risala ƙarya yake yi, amma sai wasa da reference sai ya ce ka fuka duba risala. Dan me ka tambaye shi cewa to yanzu kaza da kai me hujja, sai ya ce duba risala. Idan ka je ka duba risala baka gani ba, in ka dawo sai ya ce kai fa na lura mai san fitina ne. Me ma'anar reference? Ka tura ni ne in je in duba kaza, sai na je na duba ban gani ba, sai na dawo na ce ban gani ba. A haƙƙin ilimi cewa za ka yi alagafa ta malam gashi buɗo mini, in ka zo da shi sai ya ce ka zo ƙure shi. Amma yanzu kun ga Abubakar Gumi da yake cikakken salafi ne, ni ɗin nan ina matashi na ji ya ce a Nailul Awtari akwai hadisin sakin hannu, sai na ɗauki Nailul Awtari ɗina mujalladai huɗu gaba ɗaya, sai na tafi na same shi har falo. Alagafa ta malam ka ce akwai hadisin sakin hannu a Nailul Awtari, ko a ina ne hadisin yake? Don ni na duba ban gani ba, sai da na karanta Nailul Awtari tun daga farkon shi har ƙarshen shi kakkaf, ban ga hadisi daga manzon Allah cewa yana sakin hannu ba. Sai malam sai karɓi Nailul Awtari, bai yi musu ba, bai ce ka zo kai rashin kunya, ka zo ka ƙure ni, sai je sai buɗo wannan babi sai ce gashi an ce Ibnu Zubairi yana sakin hannu a sallah wani lokaci yana rungumewa, wani ya ce ai kaza, wani ya ce ai kaza. Nace Allah gafarta malam, ku ne malamai ko karantar da mu? Wannan hadisi ne na manzon Allah wanda mu ka ce ne akwai hadisi, abinda muka fahimta akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba maganganu irin wannan ba. Sai ce hadisi kam, in magana hadisi ne babu hadisi, amma waɗannan kuma mutanen ƙasa ina suka yi magana sanin hadisi, amma dai magana cewa akwai wanda ya faɗa, akwai wanda ya faɗa, gashi nan ce waɗannan maganganun duk mun san su. Abinda muke nema dama hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai tabbatar da cewa babu. Khalas, babu girman kai, cikin minti biyar an yi maganar an gama. Amma in ɗan bid'a ne fa ba zai, sai ma ya ce to ka zo ƙure ni ne, to zan tafi taron ƙasa baki ɗaya, ko zan tafi taron duniya, ba ni ma da lokaci, ka je ka sake dubawa. Ko kuma ya ce to shikenan tafi duba sunnatu salam, in ka je ka duba sai ka ga ƙarya ne. Amma da yake salafi ne sai ya karɓa, sai ya buɗo abin da yake nufi da wannan maganar, ya ce gata aka tattauna, ba wannan ne muka fahimta daga maganar ka ba, ya ce dama shi abin da yake nufi kenan. Kun gane yanzu, kun gane manhajin kenan, kun gane salaf ɗin, kun gane salafiyancin gaskiya da tsoron Allah a wajen hujja, ko kun fahimta? To ƴan bid'a suna da wasa da masadi. A nan ne na kawo muku wata magana wadda kasar bai ɗauka ba, na ce sai na faɗe ta yau, kasar ya ɗauke ta. Ita ce yau kamar shekara 18 da suka wuce ko 15, wato ko 1990 ko 1993, ina karantar da littafin nan na Sahihul Bukhari a masallacin Cikaji, sai wasu ƴan shi'a suka zo suka same ni, wanda daga cikinsu akwai wani mai suna Jahul, wanda yanzu a yadda na ji an ce doctor ne, yana karantarwa a nan Faculty of Law a nan ABU a Congo. Wannan Jahul ɗin nan ɗan shi'a ne, yanzu suka ce to sun ji ina yawan magana akan shi'a, suna ganin cewa ban san shi'a ba, suka zo su wayar min da kai. Nace a'a, maganar cewa ban san shi'a ba, wannan ba zan karɓa daga gare ku ba. Ni na san shi'a, kuma shi'a ta san na san ta, sai dai zan yarda da abu ɗaya, ba ni ƙauna shi'a, in ka faɗi wannan na yarda, kuma ina ƙin su ne saboda kyakkyawar masaniya da ne musu. Amma cewa ban san shi'a ba, wannan ba zan yarda ba. Kamar mutum ya zo ya ce ne ban san keken ɗinki ba, wanda ubana da kakana sun yi iya, na iya, ni ma na koya, ka ce ban iya ba, sai dai in ce a'a. In ka ce bana ɗinka kayan ƴan mata masu tsiraici, ko bana ɗinka kayan gayu, wannan na yarda, amma ban iya ɗinki ba a ƙarya ne. To haka nake da yaƙinin na san shi'a. Muka sa lokaci, suka zo suka same ni a nan muciya a gangaren ƴan awaki, akwai ɗaki na da nake da shi a waje, lokacin muka zo muka zauna da shi. Muna zama sai zauna, sai ce ai a cikin Buhari, ai a cikin Imam Ahmad, sai nace to tsaya fa, nan fa kewaye muke da littafai, kuma waɗannan littafan ba kayan danki bane, ba kayan ado bane, dama an yi su ne for reference purpose, cewa in an ce littafi kaza sai a zaro sai a duba. Sai ce time factor, nace a'a, ina ma'anar kai hujja so goma, ban yarda da ko guda ɗaya ba, kuma ga littafin kewaye da mu, mu tsaya mu duba mana. Haka aka waye gari, babu hujja ko kwaya ɗaya daga cikin maganganun da zai ce ai a cikin Buhari, ai a cikin kaza. To haka dukkan ƴan bid'a, sadda za su yi maka hujja sai ce maka tafi duba littafi kaza, in ka tafi ka duba sai ka je ka ga akasin haka. Misali, ya zo a cikin Sahihul Bukhari, sayyidina Abubakarin da sayyidina Umar suna hana mut'atul hajji. In ba kai karatun fiqh ba, kaje malaman fiqh sun bambance maka yadda abubuwa suke, sai ka zo ka shiga rikici. Yasa manya-manyan malamai a cikin ilimin usulul fiqh, bayan sun yi usulul fiqh, sun yi alqawaidul fiqhiyya, sai suka ce ga kuma wani babi shi mai cin gashin kanshi ne, sunan shi al-ashbah wan nadha'ir. Wannan wani karatu ne sabo, shi ba usulul fiqh ba, shi ba qawaidul fiqhiyya ba. Al-ashbah wan nadha'ir suka ce abubuwa ne waɗanda in ka dube su zaka ga sun yi kama da juna, amma ba hukuncin su ɗaya ba. To irin ta ne wannan mutu'atul hajji, mutu'atul nisa. Mutu'atul hajji ita ce kai umara a cikin watannin hajji Shawwal da Dhulqa'ada da Dhulhijja, sai ka warware umararka, sai ka shiga cikin kamar kai mazaunin gida ne, in kana da matarka za ku sadu, in kai dan kasuwa ne, kai duk abin da ka saba yi a garinku, kai za ma ka iya tasowa ka dawo garinku, ka zo ka yi abin da za ka yi, ka sake komawa, duk kana cikin mutu'a ne, tun da dai a cikin watannin hajji ne. In ka koma ka zauna a Makka, aka ce yau 8 ga wata sai ka ainihin ɗauki haramar hajji a gidan da kake, sai ka tafi sai kai hajji, kayi tamattu'i kenan. Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi, wanda ya tamattu'i wato yayi umara a cikin watannin hajji, ya huta, ya warware, ya zauna, ya more, ya dana, sannan daga baya ya zo ya ainihin yi hajji, sai Allah ya ce sai yanka abin da ya saukaka na daga hadaya, ko raƙumi ko rago ko gurgudan abin da ya saukaka. Wannan ita ce mutu'atul hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayita a aikace, shi ya yi kirani. Kirani shi ne ka koro hadaya daga wajen harami, ka zo ka ɗauki umararka, in kai umara sai ka ci gaba da zama a cikin suturarka ta hajji har sai an yi ainihin hajji an gama, sannan za ka warware. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu, wannan kirani kenan a cikin Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi wannan. Sayyidina Abu Bakr da Umar sai suka dawo a matsayin fatawa, ba wai a matsayin suna da nafsi ba. Fatawa ita ce al'amari ya faru, sai kaga wata maslaha ko wata ɓarna, gurgudan wannan maslaha ko ɓarna sai kai fatawa akan kaza da ake a bari a halin kazan nan ya tabbata. Misali, sarkin Kano Usmanu ya fuskanci matsala a zamanin shi, mace ce ubanta zai rasu ko mijinta ya rasu ko wani nata ya rasu, aka tashi aka raba gado, aka bata gida. Ran da suka samu matsala da mai gidanta, madadinta yaji ta tafi gidan yayanta, sai ta tafi gidanta tana da gidan kanta. Daga ƙarshe sai ta zama ita ce magajiya, sai ta rinka tara ƙananan 'yan mata, ana zuwa ana zina da su, shikenan sai a ce ta zama magajiya gidan karuwai. Zamanin Kano Usmanu, a lokacin mahaifin Isa waziri din nan, wazirin Kano na yanzu shine wazirin Kano a wancan lokacin, ma'ana kuma shine babban malami, kuma ga malamai a fada, sai suka haɗu a matsayinsu na malaman Kano da sarakuna, sai suka ce sun gano cewa ɗaukar gida a baiwa mace yana haddasar da fitina, ko a cikin shari'ar musulunci akwai damar nan gaba gwamnatin Kano kafa doka a ƙarƙashin majalisar mai martaba sarkin Kano cewa kada a sake baiwa 'ya mace gida ginanne, malaman da waɗanda halatta gida kuma ya halatta. To amma tunda akwai barna a ciki fa, to akwai maslahar a hana kenan. To yanzu wannan fatawa ce, don haka Imam Ahmad ya ce haramun ne a rubuta fatawa, saboda kar wani ya je kai ta wani gari inda ba za ta yi aiki ba, ta je ta kawo ƙarke. Ba a rubuta fatawa balle a je ana zartarwa da mutane ita dole. Abinda ake rubuta shi ne Qur'ani da hadisi. Ina fatar an gane. To wannan maganar da haka ta faru, sai malaman Kano baki ɗaya sai suka amince da wannan fatawar. To yanzu wannan fatawa, idan kun gane wannan da kyau jama'a, sai ku ga ashe kenan babu matsala a cikin karɓan fatawa don ai aiki da ita ta biya wata bukata ba tare da ta zama ita ce asalin shari'a ba. Ta wace daidai da maslahar da ya gani. Yanzu babu malamin da zai je maka wannan fatawar ta aiki akan ishi a matsayin shi na talaka. Ka je ka samu wani malami yana karantar da iziya talaka, ya ɗauki 'ya ya baka, ka je ka haɗa da 'yar attajirin garin, ita waccan a rinka. Amma duk fiqhun duniya da aka rubuta, an kace ba za ka yi ba kai laifi ba, dan fatawa ce. Rubuta ta ma Imam Ahmad ya ce laifi ne, ba dan kuma ba, dan kar ta zo ta zama alaƙa a gaba. To idan kuka gane wannan jama'a, wasa da masabiru na maslaha ce. Abubakar da Umar ba su da hujja ta Qur'ani ko hadisi, maslaha ce sai suka hana. To shikenan, dan Shi'a in yazo saboda bakakkiyar yadda yake wa Abubakar da Umar sai ya ce ai mutu'a. To me yake nufi da mutu'a? Shi kuma da riwayar Sayyidina Ali a cikin Sahihu Muslim haka hadisin yazo. To wannan mutu'a da Abubakar da Umar suka hana ba ita ce waccan mutu'ar kuma da ake magana ba, amma dan Shi'a sai zo ya ce maka a cikin Bukhari juz'i kaza shafi na kaza da Ahlus Sunna suke sai sun je sun duba. Ko ubanka ne maka hujja, ubanka in ya maka hujja sai ka duba, in ba gani ba sai ka ce babu ban gani ba, gashi abu do mini ba barazana, ko ya tsine maka ba za ta hauko ina ba ma balle ta wuce kanka. Ina fata an gane. Sai ka to bari ya karba. Amma sai Allah ya ce mishi idan za ka yi hukunci, kai hukunci da abin da Allah ya saukar. Haka sai ya ce ku je ku zo da littafinku. Me karatun littafinku? Ya ce sai suka ce to mu dai a littafinmu malaman mu sun biya mana cewa idan aka sa Allah ya sauka wa Annabi Musa ba wata barazana da za a yi maka, a ce a littafin Allah. Sai ka ce a bude mu gani. Sai manzo Allah ya ce to yanzu abin da za a yi ku je ku zo da At-Taura. Da suka zo da At-Taura, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da professionals, ana karantawa ana cewa ash-shaykh wa ash-shaykha idza zana ya farjumuhuma, sai danna jin karami din sai zama farhamuhuma. Sai wannan malamin cikin sahabbai wanda tsohon bai Yahude ne, shi ma duk sun yi wannan ciwaciwar, sai ce dage hatsan ka, sai aka dage ya idan sun yi zina ku kyale su ku ji tausayin su. Yanzu ba a zo da At-Taura ba jama'a, gaskiya za ta bayyana ba? Za ta bayyana ba. Dan haka manhajin Ahlus Sunna wal Jama'a wajen istidlali, wajen neman kafa hujja da wajen talakki, karka ta zo maka sadda aka gaya maka fa karka karba sai ka bincika. Dan haka Ahlus Sunna ku dauki wannan dabi'ar, duk wanda yace muku a duba littafi kaza, juz'i kaza, shafi kaza, sai ku je ku duba littafin. Idan kuka duba in ba ku ga haka ba, sai cikin wannan littafin fiye da littafi 300 nace kakab littafan nan da ya fada, kakab ina da su sai da na koma na duba su, kuma nace ko kwa ɗaya ban ga sabanin abin da ya fada ba, sai nace wallahi alhamdu. Ba wai kawai duk abin da Albani ya rubuta a sifatin salati sai mu ce ana karantawa da yaqini ne. To haka ake yi, wannan shine manhajin mu. Ina ma'anar wannan maganar? In ka san baka da capability da ability, baka da karfi da dirar gwiwa da zaka iya wannan, to bai kamata ka tara Ahlus Sunna ka ce za ka karantar da su ba, kawai za ka haifa mana da fitowa. Yace zai karantar da mutane, matsala za ta faru. Don malamin Islamiya malamin syllabus ne, kamar malamin primary ne, ya je ya gama Basawa Teachers College, ko ya je ya gama UPE, ko ya je ya dan gama abin shi, ya zo yana karantarwa Mr. Giwa is a trader. Don aka zo ana bayani sakamakon wannan wasa da suke da masabir, wasa da suke da references su yan bid'a, ya haifar musu da wani abu guda, shine at-tasdiqu bil qur'ani duna sunna. Daga cikin yan bid'a akwai masu siffar yadda da qur'ani, dalilin qala qaton ma kenan, wai ma'ana in aka ce qala rasulullahi sai sai qala qato ne, basu yadda da a ce manzo Allah ya ce ban dai dalili, sai ce Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna. Yo wani hadisi kuma bayan Allah da ayoyin shi za su yadda da shi? Dan haka mu mun yadda da Allah bayan zancen Allah madaukakin sarki, bayan Allah madaukakin sarki, ba wai hadisi ake magana in the technical meaning ba. Ina fatar kun gane. Na'am, eh fadarni wa man yukazibu bi hadha alhadith. To ma ma'ana alhadith anan? Alhadith Qur'ani ne bane, ba sai da Qur'ani ba, domin hadisi shine ya ruwaito Qur'ani. Mun karanta anan cikin Sahihul Bukhari. Ma'ana hadisi shi ya fara zuwa, an ka ƙaryata hadisi jumlatan wa tafsila, ka ƙaryata Qur'ani jumlatan wa tafsila. Dan haka jama'a wajibi ne musu al-imanu bi ba'd al-kitabi wal kufr bi ba'dihi. Yadda da wani sashi na littafin Allah da kuma kafirce wani sashi, yadda da wani sashi na sunna da kafirce wani sashi. Yan bid'a ba sa yadda da al-Qur'ani baki daya, ba sa yadda da sunna baki daya, suna dauki nassoshi dangane da wa'id. Ba khawarije duk inda yaji nassi yazo da zafi, to irin masu zafi zafin suke so. To su kuma murji'a sai suka koma ɗaya ɓangaren, sai suka ɗibi nasoshin da suke da sauƙi, sai suka watsar da yana da azaba, yi kaza Allah yana da rahama. To su khawarijawa sai suka riƙe na azabar kullum, sai dai su ce Allah zai azabtar da kai, Allah zai maka kaza, Allah zai maka kaza. Su kuma waɗancan sai suka riƙe na rahamar kawai, wa'adu, duk sanda aka zo zai ce ai rahama Allah tana da faɗi. An daidaita kenan jama'a, ina fatar an gane wannan kenan. sannan daga cikin hanyoyin da NBDI ke bi wajen tabbatar da wancan tsari nasu, wani tsari? Tsarin wasa da masadir, wasa da hujjoji, shine al-kadhibu ala rasulillahi. Aljanna a gidan suwa manzo Allah ya faɗi wannan a wannan littafi karatun yake, al-kadhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw adami li'tina'i bi tankihi sunna, ko kuma rashin kula da tantancewa da tace sunna sallallahu alaihi wasallam, ko kuma uri ya kure maka sai ka gabzo ƙarya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dai ka samu hanyar da zaka kubuta. Sa'annan na daga cikin ainihin wato hanyar da ƴan bid'a suke bi domin wasa da masadiru, katmun nusus, sai Allah madaukakin sarki yake cewa wama qadarullaha haqqo qadarihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in qul man anzalal kitaba allazi jaa bihi musa nuran taj'alunahu kuma Allah yadda ya kamata a girmama shi ba, domin gaskata tashi cewa suka yi tunda Allah yake bai taba saukarwa da wani mutum wani abu ba, sai Allah ya ce a wannan ka sassaba ce, in kuka faɗa haka to littafin at-taura da Allah ya baiwa annabi Musa kuke rubuta shi a jikin ta ka ta bayyana sai su ce a boye. In yi muku wata magana kuma kumanta ba maganar da na gaya muku kwanaki akan irin yadda matasa suke ganin cewa kawai zaka sai littafi a masallacin Juma'a ya iba da farko, wannan yaron fiye da shekara 10 da ta wuce yana zuwa har gidana nan yana koyon karatu a wurina, ifa har daki na muke kwana da shi saboda yadda na ja shi a jika, da wannan guguwa ta tashi ta ibe shi suna tafiya babo ka bi musu irin manhaji na ahlus sunna shine waye fitar da hadisi a tsarin mutum yace maka ga hadisi an ce ka ba kawai sai ka hau sharhi akan hadisin ba, waye fitar da hadisin ko ko shine da kunnan shi ne ji daga manzon Allah a waye fitar da hadisin sai au fa'ala shi minhu sai suka rikice sai nace to ku bari inna isa zariya zan aika muku da takhrijin hadisin insha Allah, nazo na zauna na kharraja hadisin sai na samu daga cikin masadir sai na samu wasu tafai sai ne musu masadir da su shikenan da aka aika, sai ya zama taimakon Allah bai inganta ba, dan haka mun janye maganar mu, sai Muhammad Yusuf yace a a in muka yi haka yanzu girman mu zai zube, wannan a boye shi wannan namu ne khas, amma a ci gaba dai har a hankali dai mutane su gane cewa eh abinda muka faɗi din gaskiya mun ne, saboda is one of the current affairs. In ba haka ba misalai na ƴan bid'a akan katmun nususi suna nan da yawa, duk inda maganar nassi ta zo to ɗan bid'a gwagwarmaya yake akan in ya dubi abinda yake so to sauran kuma sai ya ɓoye, ko kun sai suka je suka samu Ibn Hazm in ya samo hadisin shi kwaya ɗaya saboda fahimta da Allah ya sa mai da albarka sai ya fitar da fiqhu mai yawa a hadisin, sai Allah ya albarkace shi ya kara kanshi ne, amma Ibn Hazm a lokacin shi babu rubutattun littafai da suka yaɗu, don haka aka ɓoye sunan Tirmidhi har Ibn Hazm ya mutu bai taɓa ganin littafin ba. Me kake jin tsoro? Sai mu je mu yi siyayya jama'a, sai wani ya ga littafi zai ce amma wannan akarma, wannan yana daga cikin siffarsu wadda kar ku manta, Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwa da yawa a cikin Alkur'ani, daga ciki ga ayoyi biyu rak ɗaya cikin Ali Imran ɗaya cikin Baqara, cikin Baqara Allah ce hana ɓoye gaskiya ko bai hana ba, Allah ya hana ɓoye gaskiya, suratul Baqara kenan aya ta 42, sannan Ali Imran aya ta 71 Allah ya ce ya ahlal kitabi lima talbisuna alhaqqa bil batili, ya ku ahlul kitabi kristoci da yahudawa me yasa kuke cu'awo kansu ne, sai su ce dama su ba tsoranta suke ba ai, ko kun fahimta jama'a? Manzon Allah, Allah zai saukar mishi da aya sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce kaza, sai kuma ya saukar da wata ayar sai ya rushe waccan maganar, sai manzon Allah ya biya musu wannan kuma sai ya biya musu aya wadda ike za mu ainihin shafe ta ko kuma mu mantar da kai ita ko mu cire maka ita, sai mun zo da wadda tafi ta ko kuma wadda take irinta, ma'ana al'amarin daga Allah ne. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, alam ta'lam anna Allah lahu mulku kulli, to balle a Qur'ani ya shafa aya daya ya kawo wata wadda ta fita rahma ko ta fita hukunci ko ta fita kaza, ashe idan kuka gane wannan jama'a, ya ku ahlus sunna yana daga cikin manhajin ku shine ku bayyana gaskiya, Imam Shafi'i tsuguna da kaifa kayanke shawara abinda kazo da shi da haka zaka tashi, to ka zama mubtadi, ka zauna kawai ka taho ne kai gaskiya ce shawararka, in kai ne ka zo da ita aka bi alhamdulillah ba wani alfahari alfahari ya tabbata ga Allah wanda shine alhaqin yan bid'a na biyar game da yadda suke wa hujjoji shine tahrifun nusus karkatar da nasoshi me wannan magana take nufi karkatar da nasoshi na bayyana ta hanya uku hanyar farko tahrifu yanzu farjumu da farhamu ɗaya ne abinda Allah ya ce farjumu su kuma da suka tare sai suka so su bayyana abin a farhamu abinda Allah ya ce ne a cikin alqur'ani arrahmanu alal arshi stawa lafazinku bar shi da lafazin da ya kawo ku faɗa kamar haka Allah ya ce yadullahi fauqa aidihim sai suka ce quwwatullahi fauqa quwwatihim a gidansu wa tahriful lafzi in ka zo wajen tahriful ma'ana wannan kuwa to anan inji malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah madaukakin sarki yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana rahmatun muhda ni rahama ce shiri musulmi su yi farin ciki saboda qur'ani musulmi su yi farin ciki saboda manzon Allah sai Allah madaukakin sarki ce huwa khairun yin wannan farin cikin saboda manzon Allah saboda Qur'ani shine alheri mimma yajma'una fiye da farin cikin taron maulidi sai ce taron maulidi ake nufi wannan menene tahriful ma'ana ba'da tahriful lafzi to ahlus sunna ku ji tsoron Allah ba ku ba wannan ku kafe manasin in ya so nasin ya ci abin da yake daidai jama'a ku ji wannan da kyau rashin waɗannan fitowa karar ai muku wannan bayanin yakan saka ku a shubuha daga cikin shubuhohin shine sai ku rinka sha'awar yadda suke bi suke dabbaka manhajin su babu abin amma muku tiri qadruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'ala al muhsinin Allah yace in kun saki mata maganar saki ake yi bidilalati al iqtiran na hukuncin hukuncin ayoyin da suka zo da ayar ita kanta idan kun saki mata sai ku keta amma yayi mata tamattu'i da zani da riga da mayafi wa matti'uhunna Allah yace ku yi musu kyauta ku yi musu tamattu'i alal musi'i qadruhu me wadata da gurgurdan shi wa alal muqtiri talakan ayar tana magana ne dangane da mutu'a kuma ba irin wadancan da muka yi magana ba ba mutu'atul hajji ba ba kuma mutu'a ta aure ba amma wannan kyautatawa mata bayan sakin su sai dan bidiya sai dauko wannan aya daga cikin insha Allah sai ya ce ga wannan aya Allah ya ce ayi mutu'a da mata sai ya ce Allah ya ce da za su tsaya akan dariqat tijaniyya da mun ba su ruwa ne yawa a lokacin da aka saukar da aya fa babu tijanin babu tijaniyya ko kun fahimci irin yadda ɗan bidiya suke wasa da hankalin nasu da nasu shine dan ya karfafa hujjar shi ba dan ya dogara da su wajen bin gaskiya ba in ka ji ya kawo maka hadisi ya ce maka wannan hadisin dalili ne akan kaza yana son ya goyi bayan wannan matsalar tashi ne idan kai mu'mini ne sai kaga kuma hadisin ya tabbatar da kaza shi ya kawo fa sai kuma ya ce a'a dan hadisin ai ba faƙo ɗaya yake dauke da shi ba misali hadisi yazo da tahiyya hadisi yazo da iqama sai zan shi bai yarda da iqama ba amma yarda da tahiyya da ya kawo maka hadisi gashi kuma ya tabbatar da iqama sai kuma ya dawo ya ce maka a'a hadisin shi ne fa shine suna hujja da nasoshi ne dan su goyi bayan abin da suke so ba dan su dogara da nasoshin ba ku fahimci wannan jama'a kun ga rashin karantar da ahlus sunnah waɗannan abubuwan suka samu kansu a cikin fitintunu irin wannan da yawa jama'a a Lagos akai muqabala da mutanen mu akan ruqya akai muqabala da mutanen mu akan jilsatul istiraha hadisan da suke kawowa suna son su kore wani abu sai ga hadisan kuma suna tabbatar da wani abu wanda su kuma ba su yarda da shi ba sai ka ce musu waɗannan hadisan fa suna tabbatar da wani abu kuma wanda ba ku yarda da shi ba daga ciki ga kaza sai kuma suka ce a'a dan haka ahlus sunna ku koyar da su manhaji din ko kun fahimta jama'a kamar malamin makaranta ne jama'a ba karatu ya kamata malamin makaranta ya karantar ba kawai ana son ya karantar da ethics tabi'un dan makaranta yaya dan makaranta ya kamata ya zama ya zama yana da tsafta yana da ladabi yana da natsuwa yana da kaza amma ina wannan yake a syllabus babu shi amma ana son ya hada cikin karantarwan dan karatun ya haske in ba haka ba ga kada qur'ani da hadisi din sai zama kuma ka bata saboda baka san tafarkin da ya kamata ka dabbaka shi ba jama'a kowa ya san dai cewa idan ka sai man fetur a idan zaka zuba a cikin tankin dafa ka zaka zuba haka ne ko to amma in ka dubi man fetur din nan ka huda sittin ka wato sirdin kai ta dura shi ciki kake dan ya kumbura da kyau dan sa ta gudu dan siddi in bai sha man fetur ba abun gudun ba zai yiwu ba yayi daidai haka amma ba shakka da sa ta sha ne ta sha fetur amma ta sha inda ya kamata bata sha inda ya kamata ba dan haka dabbaka abin a yadda ya kamata shine muke magana yanzu ba mu ce ba ku iya karatun hadisi ba mun ce kun iya hadisi kun iya sunna amma yaya za a dabbaka manhajin wannan shine abin da muke introduce muke gabatarwa a yanzu kuma muka ce abin da ya ja muku kuka shiga rikici ko ahlus sunnah Najeriya ba qur'ani da hadisin bane rashin iya dabbaka manhajin ne kamar yadda na faɗa ran nan nace duk inda kaje kaje an ce ga wani dan salafiya ana rikici da shi a anguwa kaza zarga shi ba wai manhajin ba ka zarge shi bai iya dabbaka manhajin bane karshen ta ya je ne ya gabatar da da'awar a yadda ba haka ya kamata ba shi hujjar shi da yake gani tunda dai qur'ani da hadisi ne qur'ani da hadisi kuma Allah ya ce a bayyana su dan haka kawai sai mu yake bayyana shi ya kamata ya bayyana yaushe ya kamata ya bayyana a wannan yanayin gasuwa shi kawai sai ce tunda dai Allah ya ce wa qulil haqq min rabbikum waman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur dan haka sai ya fada in sai kafirce sai ya ce to sun dauki fannin kafirci wannan kenan sannan in muka sake tafiya sai mu ga malai yace sabi'an abu na bakwai na daga cikin hanyoyin da yan bid'a suke bi wajen wasa da hankalin nasoshi raddu hadithil ahad hadisin ahad sai su ture shi lokacin da aka kawo matsalar cewa annabi Isa zai dawo yajuju wa majuju za su zo mahdi zai zo kaza kaza da aka zo sai yan bid'a a nan kasar sai suka bude baki suka ce ai hadisan ahad ne in ka ce mai hadisin ahad sai ce hadisin mutum daya yace to kaji wata fitinar kuma abinda kake fadi terminology naka ma baka san abinda kake fadi ba menene ta'arifin hadisi ahad shine dukkan hadisin da bai kai martaban mutawatir ba sannan sai ka ce ya kasu kashi uku akwai mashhuri ko mustafidi akwai kuma wanda yake al-aziz akwai kuma al-gharib dukkan waɗannan guda uku din nan a cikin su ana iya samun da'ifi ana iya samun sahihi ana iya samun nau'ukan duk da kake tunani ana iya samu a cikin su wannan shine hadisi ahad amma wutun da yaji an ce hadisi ahad sai gwada ahad din da ahad sai ce hadisin mutum daya yace a ba ta'arifin kenan ba jama'a kun gane wannan da kyau shi yasa akwai magana sannan saminan na takwas al-qadhu fi sahaba na daga cikin hanyar da yan bid'a suke bi wajen wasa da hankalin nasoshi shine sai su suka game da sahabbai wa hajru manhaji salaf salih da kuma kaurace wa tafarkin salaf ba dan komi ba idan ya soki sahabban sai kun ga ya soke shari'ar da suka zo da ita dan haka in ka kawo min sai ce a yi wannan hadisin waye ruwaito ai Muawiya ne ya ruwaito hadisin Muawiya zan yarda da shi ya wannan hadisin waye ruwaito Amr ibn al-As ne hadisin Amr ibn al-As din suka cikin sahabban manzon Allah hanya ce da suke takawa dan su kai zuwa ga wasa da nasoshi cewa ba su yarda da su ba sannan idan ka kawo mishi daga cikin yan bid'a in ka kawo abu sai ka ce mishi ai a manhajin salaf as-salih wannan abin da kai ba daidai bane sai ce ina ruwan shi da wasu salaf Allah ya wajabta mishi ya kwaikwayi wasu salaf ne wajen bin Qur'ani da hadisi ba ruwan shi da wasu salaf ƙarya ne Allah ya wajabta wa kowanne musulmi sai ya dauki tafarkin salaf sannan Allah madaukakin sarki zai yarda ma shi shiryayye ne mai Allah yace fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan musulmin da suka zo bayan ku kusuwa ku salaf ku sahabbai ku manzon Allah da kai da jama'arka idan suka bi irin yadda kuka bi wajen imani to sun shiryu wa in tawallu in suka bada baya suka ce ba ruwan su da ku fa inna ma hum fi shiqaq sune ke cikin tsiya fa sayaksikahumullahu kuma Allah zai maka maganin su sibghatallahi ka ce musu murinin Allah ne Allah ne ya rina mu Allah ne yayi mu haka ya jama'a cewa ba za a bi tafarkin salaf ba wallahi wannan dalili ne kawai na a kaucewa hujja sai ka kawo mutum sai ka ce to yanzu kun shigo masallaci kun hadu kun yi jam'in tahiyatul masjidi wannan ya saba wa tafarkin salaf sai ce ina ruwana da salaf amma fa bin manhajin salaf da bin salaf abu ne wanda malaman musulunci sun yi ijma'i karanta risala cewa karanta risala ne mai risala yace wattiba'u salaf yace da bin salaf farkon risala karshen risala ya sake cewa wattiba'u salaf da bin salaf karanta dan hudiyo cikin littafan shi kakab sai da ya nuna wajibi ne abu salaf amma yanzu sai wani fitsararre sai ya zo wai sai ya ce a ina ne aka ce sai min bi salaf dubi mallam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mai ya shekara wajen 50 da wani abu yana jan nasoshi yana karantawa duk san da yazo zai karanta sahihul bukhari sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai ya ce kuma ba za ka karanta hadisi ka fahimce shi ba sai ka bi fassarar malaman farko su wai malaman farko sune salaf sai ya ce Allah ya ce wa man yushaqiqar rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira sannan sai ya ce buhari shine littafi mafi inganci da aka rubuta bayan alqur'ani sannan sai ya ci gaba da karatun shi har ya mutu kaje ka saurari kasadin abin da yake kenan yana kiran ku ne zuwa ga ku zo ku bi manhajin salaf ku zo ku bi manhajin salaf ba za ku fahimci addini ba sai kun hada da salaf amma yanzu sai ka samu wani fitsararre ya ce maka shi ahlus sunna ne shine shugaban malamai na ahlus sunna amma sai ya ce shi ba ruwan shi da wasu salaf amma kuma sai ya ce shi yana son mallam Abubakar Gumi ya yadda da mallam Abubakar Gumi kaga bai fahimci karantarwa ba kenan ba zai taba yiwa a fahimci addini ba ya zama daidai sai in an yadda su salafu din suka yi ba dan koyi ba Allah ce waye wa man yushaqiqar rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wanda yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shiriya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi wata hanya ba ta mu'minai ba dan Allah jama'a su waye mu'minan farko da wannan kirarin zai tabbata gare su sune salafus salih ya bi wata hanya ba ta su ba wannan ya kama bata wannan ya nemi fitina sai Allah ya ce wallahi ma tawalla zamu dora shi akan abin da ya nema wani sulihi jahannama zamu saka shi wutar jahannama wa sa'ad masira Allah wadaran jahannama ta zama makomashi wani ya zo wurin Imam Malik yace algafar tamalan ina so in je in yi hajji ne a ina kake ba ni shawara in je in dauki miqati sai ya ce inda manzon Allah da sahabban shi suka yi sallallahu alaihi wasallama zul hulaifa kenan a diyaru ali sai shi yace to ni kuwa algafar tamalan Imam Malik abinda nake gani bari in dauka daga nan jikin kabarin manzon Allah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik yace a ahir tata algafar tamalan mil nawa ne na kara bi wuce mil uku ba mil uku yace ina ji maka tsoron fitina yace wace irin fitina yace sabawa abinda manzon Allah yazo da shi na shirya game da aikin haji wancan wuri da zaka je ka dauki harama wani masallaci ne a bayan gari wannan masallacin manzon Allah ne amma manzon Allah ya ketare masallacin nashi bai dau harama hajjin anan ba sai da ya fita can to can ne daukan hajjin a can ne shiriya anan ba shiriya bace fitina ce kana neman ka ballo rikici ne fitina zaka jawo shine sai Imamu Malik ya jawo mishi waccan aya فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما سابا منزل الله سجي صورن كده فتنه تسامي سو انن دنيا شركه يتجي سنيو منزل الله ابوكين تاريا فنن الاخره كما عذاب تشافي سو دو wannan yana kira ne zuwa ga manhajin salaf jama'a kun fahimci wannan saboda haka jama'a kiran ku da muke cewa ku zo ku bi manhajin salaf ba abu ne wanda wato ba abu ne na raha ba abu ne na wajibi sai kun bi manhajin salaf a aqida sai kun bi manhajin salaf a siyasa sai kun bi manhajin salaf a tattali sai kun bi manhajin salaf a karantarwa a komi na ku salaf suna da na cewa amma in kuka buga wa salaf din bam kuka ce bin su ba dole bane kun ga ba za ku je ku nemi tafarkin su ba sai kowa yake bari kawai ya karanta Riyadus Salihin abinda ya fahimta ya gini akai wani ma yace daga haka sai masallaci ya rude in aka ce to kai fassarar da kai kana da magabaci akanta sai yace ai shi ba ruwan shi da wani magabaci shi da kanshi ne magabacin kanshi to kowa ma sai yace shi magabacin kanshi ne dan haka me zai faru kenan sai rudani ya faru dan haka ya ku ahlus sunna wannan shine lilzamin da za ku bi wanda zai tafiyar da dokin lafiya dan doki in ba linzami babu shakka zai iya kai ka garin ko kuma ya kai kanshi bayan yayi sukutin ya jefar da kai amma inda linzami fa zaka iya kaidin shi wajen gudu ko kuma wajen takura shi haka ga Qur'ani ga hadisin, amma in baka da linzamin da zai nuna maka yadda ya kamata ka tafiyar da su, matsala sai ta faru. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan kun fahimci wannan jama'a, sai ku ga cewa to babu shakka ƴan bid'a sun bude wa kofa, sun bude wa kansu kofar fitina, suka sahabbai da kuma yin baran-baran da tafarkin salaf. Sannan tasi'an na bakwai ittiba'ul natara ittiba'ul mutashabihat, bin abubuwan da ba a fahimtarsu, suna da rikici, suna da shubuha, suna da rudani, to ƴan bid'a kullun nan suke makalewa. Ina fata an gane. Malamai sun ambaci siffofin da ake gane mai bin shubuha, suka ce daga ciki akwai darbuhum linnusus ba'dha bi ba'd, suka ce duk mutumin da kaje yana cewa to ai Qur'anin ma akwai confusion, ai Qur'anin ma akwai rikici, ai hadisan rikici ne da su, suka ce to wannan siffa ce ta dan bid'a mai bin mutashabihi, domin Qur'ani babu shubuha a ciki, babu rikici a ciki. Ina fata an gane. Amma idan akwai bid'a a zuciyar mutum, to sai ya rinka zargin Qur'ani cewa akwai ainihin shubuha, akwai rikici dangane da Qur'ani. Duk abin da kace akwai rikici a cikin shi, ne zai biyo baya daga ƙarshe? Sai kace a rabu da shi. Ai yana daga cikin hujjar da Yahudawa suka ce yaya yau an ce mai idda, wato mai takaba, sai ainihin shekara guda tana takaba, gobe an dawo an ce tayi wata 4 da kwana 10, sannan kuma yaya aka bambance ta tsakaninta da wadda aka sake ta, to yaya al'amarin yake? Sai suka ce to kun ga wannan Qur'ani akwai rikici, dan haka a rabu da shi. Duk mutumin da kaje yana cewa akwai rikici a Qur'ani, ƙarshe so yake ce to tunda akwai rikici a bashi. Eh? Duk mutumin da kaje yana cewa hadisan akwai rikici, me yake so yake ce daga ƙarshe? A basu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Siffa ta farko kenan. Siffa ta biyu, hajrun nususul wadhiha albayyina wattiba'un nususil mushkila. Daga cikin alamar da ake gane mai bin shubuha daga cikin ƴan bid'a shine kaurecewa nassoshin da suka bayyana karara, ya rinka lalubo nassoshin da suke da rikici. Ya jama'a, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sanya laya kafirci ne, hadisi sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da sunan Abi Dawud da musnad al-imam al-Bazzar, annabi ya ce laya kafirci ce. Kawai sai gashi yin ɗariƙa yana cewa to ai wata rana an taɓa zuwa aka kai wa wani sarki daga cikin sarakunan kafirci saƙo daga Sayyidina Umar cewa gashi ya je ya sa wannan hular, ana zuwa da aka duba hular sai aka ga hular kwano ce, Sayyidina Umar ya aika mishi da ya aika da wannan sarki ya rinka safi, aka ga da layu a ciki. Yanzu jama'a, kai da aka kawo maka daga manzon Allah in ba iskanci da fitsara ba, me kai ka kana cewa an aika da hular kwano? Hular kwano mobile police ne? Manzon Allah ya ce kada a yi kana cewa wai an aika wa da wani sarki hular kwano ya sa an ga da laya a ciki. Manzon Allah ne ya aika? Ba manzon Allah bane, Umar ne ya aika. Sannan waye ruwaito wannan asarin kuma? Nan ce matsalar take. Ga abin da yake sarari, sai kaga ƴan bid'a suna ta lalubo abubuwa waɗanda suke masu rikici. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan a sifatu rabi'a, sifa ta hudu ta ƴan bid'a, ta tabbu'ul gharaib, duk abin da yake bako shine suke lalubowa. Abin da ya tabbata a nassoshin musulunci ba shi za su bi ba. Menene zai zama bako? Sai je dauko kaza, sai dauko kaza, sai dauko kaza. Yanzu jama'a, Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ahli baitihi wa azwajihi, hazuwa salati. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. waɗannan ga sunan a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Muwatta da Abu Dawud da Musnad al-Imam Ahmad, da ka bude zaka gansu. Sai mutun yace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. Sai karanta daga ina? Sai ce a takardar haske kutubul bakari a ƙasar Masar a mafarki aka kawo. Yaya ane maka magana ga abin da yake garanjan gangariya daga saman bakwai, daga mala'ika Jibril zuwa ga manzon tsira, gashi a muwaddar Imamu Maliki, gashi a Sahihul Bukhari, amma sai ka zo kana cewa a takardar haske a mafarki kutubul bakari aka kawo a ƙasar Masar? Ta tabbu'ul gharaib, ba zai yadda abin da gashi ya tabbata ba, sai menene zai zama bako dan a ce shi ya zo da wani abu wanda yake stylish, stylistic da makamantan haka? Wal aghlut, da kuma abubuwan da ba a taba jin su ba. sai je na kawo ire-iren waɗannan abubuwan, kuma wai sai ce waɗannan abubuwan karama ne, waɗannan abubuwan daraja ne, waɗannan abubuwan musulunci ne. A'a, musulunci yana nan a cikin Alkur'ani da Kutubul Ummahat. Waɗannan ɗirka-ɗirkan littattafai da suka ruwaito mana hadisai, jama'a, duk abin da ya ƙetare su, wannan ba za ka same shi musulunci ba ne, jama'a. Babu wata sunna ƙwaya ɗaya ta manzon Allah da ta gudu wadda malaman nan ba su ruwaito ta a cikin littafan nan ba. Imam Ahmad sai da ya rubuta Musnad al-Imam Ahmad mujalladi 52 aka haƙaƙa shi, ko shafi guda bai ɓata ba, yau shekara 1200. Duk abin da ake nema malaman nan sun tattara, sai ka je kana cewa wata takarda haske Kutubul Bakari a mafarki a ƙasar Masar, kana neman zaman lafiya tsakaninka da Allah, ko ku kana son ka kawo ruɗani a cikin musulmi. Sai ka ga kada wa mutum hujja da hadisai sahihai, sai ka je yana ɗibo maka wata tatsuniya durratun nasihina tanqihul qauli ruwan tufana. Annabi, ina ake magana waɗannan tatsuniyoyi da kissoshi da bankaura? Ga ana ce maka gashi a cikin Alkur'ani, gashi a cikin ingantattun hadisai, sai ka ji mutum ya je ya kawo maka a cikin irin waɗannan abubuwan shirme. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan a sifatul khamisa, siffa ta biyar daga cikin siffofin ƴan bid'a masu bin shubuha, aljidalu bil batil, jayayya da ƙarya, ya riƙe ƙarya ya ta jayayya ya ta ɗauki ba daɗi. Sai bayan ya gama ɓatar da ku kakab, sai kuma bayan lokaci sai dawo ya ce ai yayi kuskure. Jama'a, ku duba bala'in da zazzaki ya saka ƴaƴan musulmi yau wajen shekara 30 da ta wuce, hana su karatun boko. Sai daga baya da ƴaƴan suka taso sai ya ce ai shi bai ce musu haka ba, cewa yayi shi ga kanshi, shi ya bari, ya gane ɗaguti ne, amma shi bai ce musu bari ba. Dan me yanzu ya gano ƴaƴan shi fa yanzu in fa ba su boko ba aka wuce yanzu, to matsala ta faru. Yanzu ku jifa wancan yaro Muhammad Yusuf, abin da ya dawo yana cewa yanzu wai yanzu idan bokon zaka yi ne dan neman abinci, to yanzu ba laifi kai, amma in zaka yi dan kare musulunci ne kakka yi. Dama akwai musulmin da ya taba shiga boko dan ya kare musulunci? Ko kun fahimta, jama'a? Ma'ana, in ya fatawai ya fatawai ya fatawai ya gane cewa ya gama jidali bil batili, yana son kuma yanzu ya zame kanshi, sai dawo yana cewa sai dai kuma. Na fatan an gane. Shi yasa kullum in mutum ya zo da wannan matsala sai in ce wai wanda ya wannan fatawar malami ne mujtahidi. To amma matsala a Najeriya mujtahidai nawa aka taba gani? Ni dai ɗaya na taba gani, shine Abubakar Gumi. Sauran duk malaman Islamiya ne. Allah, ba da wasa nake ba wannan maganar, ba ku san mujtahidi bane, jama'a. Mujtahidi malami ne wanda ya kai ya komo ya kosa, shine ɗan boko. A cikin jurisprudence suke cewa authority, is he an authority? Shin shi din nan ya kai ya passing verdict? Jama'a, a musulunci ba kowa yake fatawa ba. Fatawa ba su ne waɗannan tambayoyin da kuke aiko mana muke amsa muku a takarda ba. Algafarta malam, mata ta ce tana haila kwana uku, sai haila ta zama kwana biyar, sai a ce a'a ga yadda za ta yi, ba wannan ce fatawa ba. Fatawa abin da ake nufi, mata ummu bihil balwa, matsalar da in ka ba da amsa a kanta za ta gane kowa da kowa. Misali, yanzu in ka zo ka ce sanya Alkur'ani a cikin ringington na GSM ya halatta ko bai halatta ba, wannan ita ake kira fatawa, domin magana ce da za ka yi ta guda ɗaya amma za ta taɓa al'umma baki ɗaya. Amma sadda kake cewa matarka da take jinin haila kaza to kaza ne, fatawar kaɗai tana zama applicable ne, tana aiki ne akan wannan matar banda wata, to wannan malamin Islamiya da sauran ire-iren mu masu karantar da kunan za su yi shi. Amma matsalar da ta zo ta shafi al'umma, shin za a shiga siyasa ko ba za a shiga siyasa ba, za a yi boko ko ba za a yi ba, ba irin mu za ku nema ba, ku je ku nemi mujtahidai. Su ma mujtahidai aka ce ba a bashi izinin shi kaɗai ya maganar ba, sai a je a tattaro irin shi, a zo a taru, saboda doki in shi kaɗai ne a fage ya fi gudu, shine sai a taru sai a ba su research question, sai a ce musu ko ya halatta a yi kaza, shine tambayar. Ku je bayan wata shida ku yi mana bincike, ku zo ku gabatar. In aka zo bayan wata shida, manyan malamai ne waɗanda sun ma'ana ilimi ma ya yadda sun san shi, to sai a je a tara irin waɗannan, sai a ce fadilatu Sheikh Abul Hasan Nadwi min jama'ati ahli sunnati wal jama'a min al-Hind fadilatuhu mashkura, sai kaga babban malami ya taso malam ya ruko research din shi, India ne, in yazo sai zauna sai a bashi awa 5 ya gabatar da jawabi tare da cewa copy na waɗannan jawaban nashi na hannun manyan malamai, shi kuma ya zauna shi kadai a gaban su, ko ya tsaya ga sunan wajen su 3000 kowa yana rike da copy yana karantawa suna jotting note, in ya gama bayanin sai ya ce to shikenan an bude kofar tambaya, naka fara tambayoyi sai a ce to za a fita break, naka da break akai sai a ce to za a kwana 4 a nemi tambaya, wani kafin a gama tambayar sai ya ce ya soke wannan takardar tashi saboda ya kasa amsa tambayoyin, babban malami ne kuma ya kai ya koshi, ba wai malaman ku malaman islamiya ba, manyan malaman duniya, sannan sai a ce to wani kuma ya tashi, sai an yi wata guda ana irin wannan taron, sannan sai a ce to karshen taro malaman gaba ɗayan su sun kwana akan kaza, to kun ji yadda ake handling fatawa, ba wai to kowanne zunubi daga cikin zunuban jahilai yazo ya zauna gaban ku ya nemi ku biya baki yana jan fasara shikenan ala gafata malam ya halatta za aikin boko, kun san implication din abinda kuke cewa, sabda zaka ce ya halatta ko bai halatta ba, rayuwar mutane da yawa da addinin su da gudanarwar su kake fatawa akan rusawa ko ginawa, ya kamata ku lura da kyau ahlus sunna, ba ko akwai fatawoyin da na gansu jama'a sai ni ya ga kawai, ni na san an sagga kaina amma na san ban isa in bada ita ba, saboda me, saboda sanin ka'ida ta ilimi, domin me implication, amma a wani kawai shikenan sai kaje ya ce ai Usman Abubakar mun ce ka ba mu ko mun ce ka ba, kudin suwa zunubi daga cikin zunuban jahilai, ba in ma ka kai zunubin malamai ka more, ya kamata ku girmama ilimi jama'a, ka taba jin wani graduate assistant za a je a yi magana wani bincike a department na professors, graduate assistant ko jaka ana bashi yana rikewa ne, kun fahimta jama'a, mutum ya gama degree ɗaya sai a ce a dauke shi rinka karantar da ƴan aji ɗaya yana zuwa yana tsare su in za su yi jarabawa, aikin graduate assistant kenan fa, to sai a ce za a yi taron manya-manyan professors na department din, ko jaka ba za a ba, don in ya shiga taron rudewa zai yi, ko rike jaka ba za a bashi ya je ya yi ba, to malaman ku na islamiya ko graduate assistant ba su kai ba fa, amma a tsarin musulunci ya halatta su karantar da ku, dan suna karantar da ku wani abu ne wanda ba matsala ce da ta shafi gaba ɗaya, zai karantar da kai suratul fatiha ne da suratul baqara, ka je ka karanta qur'ani, in san da tariki ce kai da kanka ne, eh duk in tariki ce da kai da shi ne Allah zai saka wuta, iyakacin fitina kenan, amma da akwai fitina ko, amma yanzu jama'a idan matsala ta taso kace kaza ya halatta sai kaji kasa ta yi durum, to malamai suka ce wannan sunan ta mata ummu bihil balwa, abinda matsalar zaka fade ta amma zaka gane, to sai suka ce ko ka cancanta kai kadai kake maganar ka nemi irin ka, domin ka hada da tunaninka da tunanin su da iliminka da ilimin su, dan ana son a fito da musulmi maslaha ne, ba ku ga jama'a game da tattara alqur'ani ba, tattara alqur'ani da rubuta shi a wuri guda ai compiling as a book, wannan matsala ce mata ummu bihil balwa, lokacin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka zauna suna tattaunawa, da Umar yace ayi, Abubakar ce waye kana ganin ma ya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba, da suka kai suka komo jama'a sai fa da aka ce to a tara malamai, ina su Uthman, ina su Aliyu, ina su Zaidu, ina su wani ku ne malamai, Umar ne ya kawo cewa yana ganin a zauna a rubuta alqur'ani baki ɗayan shi, Abubakar ko Abubakar Umar ya kuke gani game da wannan abu, Abubakar ya gabatar da magana, Umar ne ya shigo da asalin agenda, to da suka zauna baki ɗayan su waɗannan sune mujtahidai, to sannan sai suka ga dacewar haka, to yanzu fatawar sai ta fito guda ɗaya cewa malamai mujtahidai cikin sahabbai sun yi wannan fatawar, da aka gama wannan aikin sai aka aje wannan Qur'ani guda daya, duk wanda yake bukata sai je kwafo, duk wanda ya samu matsala sai je gyara, da sayyidina Usman yazo sai ya ainihin yi naskhi, wato sai ya sake reprinting, sai ya sake yin multiple copies, sai ya sake yin copy a jikin wannan, sai ya ce a aika da su kasa kaza, aika da su kasa kaza, to duk wani Qur'ani in aka dauko shi aka ga akwai kurakuran rubutu a ciki wanda ya saba wannan, sai Usman ya bada fatawa cewa a kona shi, haka al-Imam Abubakar Abdullahi dan Abu Dauda ya ruwaito a cikin Kitabul Masahif da isnadi sahihi. Yanzu jama'ar musulmi, kun ji yadda aka kai, yanzu akwai musulmin da yake shakka dangane da wannan Qur'ani, babu saboda mujtahidai ne suka tsaya suka yi wannan aikin. Sannan da aka zo aikin jama'a, idan aka rubuta aya daya, idza jaa nasrullahi wal fath, sai a karanta a karanta, sai a nuna malaman, wato group ne na editors, kaga abun ya rubuta haka, eh wani yayi haka, eh wani yayi haka, eh wani yayi haka, eh sai a zauna. Aka ce haka suke wani lokacin har sallar asuba, sai ya ce to an kira a salatu, yanzu a je a huta sai gobe. Haka aka yi wannan aiki. Shin kuna da waɗanda suka kai karfin ilimin yin haka ma tukuna? Amma kawai yanzu matsala ta tashi, sai dan ci wa fataskun, kuma malaman fataskun wai sun yi ijma'i, sai in ji kamar in mutunce waɗannan sun san malamai tukuna. Wallahi in naji ana kira mu malamai, ina tausaya mutane ne tukuna. Muna karantar da ma'ana kamar gobara ce ta kama, kafin kwana-kwana su zo sai ka dan ɗibo ruwa a bakin kwata kana yayyafawa. Shine abubuwan da muke muku nan. Amma malamai mujtahidai to su ne irin su Abubakar Gumi, suka kai suka komo suka kosa suna nan, to waɗannan su ne suke haduwa, ba guda ɗaya ba, suke haduwa su fitar da wajen musulmi fatawa. Ku bincika matsalar abin nan, ana iya daukan harama a Jidda ko ba a iya daukan harama hajji a Jidda? Yanzu malam Abubakar Gumi da yake malami ne, mujtahidi ne da sauran malaman da suka yi taro na wajen wata shida da aka tashi fitar da sakamakon, malam Abubakar Gumi sai ce ya halatta a dauki harama a Jidda. Yanzu kun ga magana ta mujtahidi kenan, ya halatta a dauka. Sai wani malami a kasar Tunisia shi ma ya mara mishi baya, sai suka ce ya halatta a dauka. Sai aka ce amma mafi yawancin malamai su ka suka ce bai halatta ba, kusan su 1000, amma wani da wani su suka ce ya halatta, suka ce ya halatta su ma. Yanzu sai ka je ka samu wani dan tsako yana koyar da aikin hajji, sai ka ji ya ce Jidda miqati ce. Su waɗancan da suka ce ya halatta ba su ce miqati ba, cewa suka ya halatta dan kiyasi ne. Akwai bambanci tsakanin ya halatta a yi miqati, a yi harama a nan, da kuma cewa nan miqati ne. Dan ka ce nan miqati ne, to miqati annabi ne ya appoint miqati ya makin, to mawaqitu da annabi yayi daga ciki babu Jidda. To amma namu din yana cikin ruwa, ba za mu iya tsayawa a ruwa ba. To shin yanzu za mu rinka komawa rabir, ana ɗakkowa wanda shi ne malamai suka bada fatawa a kai a lokacin da namu ruwa ya haɗe, sai suka ce to rabiga ya yi saiti da shi? Dukkan malaman ba su yi musu ba, har su malam Abubakar Gumi suka ce za a iya zuwa rabir, babu shakka a kai. Amma to in ba a je rabir ba, za a iya tsayawa a Jidda? Malamai kusan 900 da wani abu suka ce a'a. Da Abubakar Gumi da wancan malami sai suka ce za a iya yi, amma su ma ba su ce miqati ba. Amma sai ga wata shekara wani kawai yayi nadi yana cewa Jidda miqati ce, sai na ce astaghfirullah, na ce ana gafata malam, Jidda miqati ce ce ai da ce ce Jidda miqati ce, gashi nan ana ta dauka, na ce ha. Wato ma safihi ne ma, bai ma san abin ma da yake cewa ba. Ko kun gane, bai ma san me yake cewa ba. Su Abubakar Gumi da yake malamai ne ba su ce Jidda miqati ba ce, sai suka ce za a iya yi, dan sun san kiyasi ne. To kiyasi cewa ake la ba'asa, Allah ya kiyaye, to Allah ya shiryar da mu. To mu ci gaba da maganganun da muke jama'a wajen dangane da jidali. Na daga cikin siffar su da suke bi wajen ainihin jidali jama'a, al-jidalu bi ghairi hujja, jayayya ba tare da hujja ba, wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin hana wannan karara ba tare da wata tantama ba dangane da haka. Sannan kuma sai kuma al-jidalu bi shaghbi wat tamwi nusratan lil batili ba'da zuhurihi, bayan gaskiya ta bayyana sai kuma ka zo kai ta kawo wasu dabarbaru waɗanda dai duk da gaskiyar ta bayyana wai ba za ka batta a tashi akan ta bayyana ba. Ina fatan mun gane. Ana aikin hajji ne sai na yi wa alhazai wasu bayanai, sai wani dan shi'a ne a ce wai sai ya musun bayanan, da ya musun bayanan shi kenan, sai na jawo wani littafi sai na ce mishi kaga inda na karanta ɗazu ɗin nan karanta, da ya karanta shi kenan sai ya ce eh to haka ne. Sai dai kuma ka san kai dama kana da matsala, mun taɓa tattauna da kai a Najeriya? Na ce a'a, wannan batta mu koma sai mu ci gaba da tattauna, amma dai wannan yanzu abin da na faɗa haka ne. Ko ce shi wai ba zai yarda wannan gaskiyar da aka kwana a kai, yanzu ba zai yarda ba, sai ya yi ƙoƙarin kawo wani rikici, ya yi distortin, ya lalata yanayin wurin dai, dan dai a ce shi ma ya dan ce wani abu, dan bid'a, wakilin Iblis. daga ƙarshe jama'a daga cikin matsaloli ko hanyoyin da suke bi wajen ainihin wato musu ko kuma wajen ainihin wato wasa da hankalin abin nan nasoshi hujjoji shine jahaluhum ko kuma ka ƙara da cewa tajahuluhum bil lughal arabiyya jahilta su da harshen larabci ko kuma sun sani sai su yi kemene su sani su yi kemene ko kuma tun farko ma ba su sani ba yanzu dubi sadaka budurwa hadisi ne sahihi suka fassara shi amma sai suka jahilci harshen larabci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya min waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariyatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi Abu Hurairah ya rawaito shi yana cikin musnad al-Imam Ahmad da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake idan mutun ya rasu ayyukan alheri da yake samu sun tsaya cik sai ta hanyoyi uku hanyar farko ita ce da na gari da zai rinka mishi addu'a kana kwance kabari danka in yi maka addu'a sai ta je maka sai ka samu rahama sai ka samu lada sai ka samu alheri ko kuma wani ilimi wanda yake amfanarwa sannan sai ce ko kuma sadaka mai gudana kamar rijiya ko famfo ko makaranta ko qur'anin da ake nazari ana karantawa to da yan bidiya suka tayi sai suka ce sadaqatin jariyatin sadakar budurwa saboda mai aljariyatu kuwa san budurwa ce to amma duk abinda annabi ya ce au sadaqatin jariyatin na'ati ne da man'uti a cikin nahwu tun nahwuwa bi karatun yana nan karatun yan primary amma sai kaga kafcecen dan bidiya yana sadaka budurwa yace saboda ga hadisi da cewa yi au sadaqatil jariyat ya kawo shi akan mudafun da mudafun ilayhi to ya zama sadakar budurwa dan haka dole ne ahli sunna ku je ku iya nahwu ku iya sarf ku iya lugha ku kware ba dan ku yi ba saboda a fahimci sakon da Allah ya maida shi da larabci lisanan arabiyyan me yace ghayra zi iwajin na fata an gane larabci ne samfarin larabci kada wanda ya zauna bai iya larabci ba jama'a ku tsaya ku koyi larabci ku iya ku gane da haka za a fahimci addini domin shi sakon da larabci yake in baka iya larabci ba za ka iya isar da sakon ba za ka iya fahimtar shi daidai ba sannan kuma ku cire son zuciya kar ya zama ga gaskiya karara sai kuma ku ainihin juya mata baya Allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi wannan to in muka koma wata magana wadda ita ce ta ƙarshe ita ce ibtida'u usulin jadida lil istidlali wat talaqqi to yan bid'a kuma sai suka kirkiro wasu hanyoyi sababbi wajen kafa hujja da kuma karban hujja awwalan taqlidul a'imma wal shuyukh bin malamai da limamai da kai magana sai mutum ya ce a ni shehi na ne yace haka kuma annabi a cikin hadisi ya ce man la sheha lahu fa shaytanu shehuhu wa annabi ya ce wanda dubbe da shehi to shaytani ne shehin shi to kaji ana hana shi kiwon akuya yana kyallata haihu tun farko matsalar da ya kawo ba a yarda da ita ba kuma ya sake kwaba wanda ta fi rikici ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana cewa shehi ya ce malami na shi ya gaya mini malami ne babba uban haji a'a Allah ya ce annabi ya ce kana wani malami ne babba uban haji sannan kuma sai ka ji ya kwaba sai ce saboda annabi ya ce mallashi halahu fa shaytanu shehuhu to aina manzo Allah ya faɗi wannan hadisin kaga wannan hadisin ya fi wacce matsalar rikici to wannan hanyar sun kirkiro ta ne jama'a dan ta zame musu hujja da za su rinka kare kansu waɗanda suka fi katewa wannan hanyar su ne ƴan shi'a da kuma sufaye waɗanda suke bin manhajin batiniya a cikin sufanci suka tambayi mutum me yasa kaza sai ya ce shehi ne ya gaya mishi kana cewa alqur'ani da hadisi sai ya ce shi dai shehin shi ya rike Allah ya kiyaye to irin wannan kuma ya bayyana a cikin abin takeici a cikin masu bin mazhabobi wanda bai kamata ya bayyana ba ya zama a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce maliki shi ya ce kaza sannan saniyan al-kashf wal ilham wata hanya kuma da suka kirkiro da ita ita ce kashafi kawai kuna zaune da mutum sai ka je yana cewa kuma tsa ce lafiya ce Ka'aba ce ta zo tana dawafi ka ji zindiki yana gwangwazo fa a Kano gwangwazo wai Ka'aba ta zo tana dawafi wai na ce wa ɗaliban su matsa wai Ka'aba ce ta zo tana kewaya shi dan haka kuma tsa wai Allah ya mai kashafi shi ya gani ko kuma kuna cikin binci sallah sai kuga yana reverse yana reverse yana tura ku ba yana reverse sai tsaya sai kuga ya ƙara natsuwa sai ce wa ya gama zan Allah ne yazo ya karbi limancin wai an yi mai kashafi ko kuma ilhama duk waɗannan hanyoyi ne suka kirkiro da su dan su batar da mutane kawai sai mutum waye ce wai kawai wani shehi fa akan wai sai ya ce wai shi tabi'i ne aka ce a'a kai tabi'i ne ya sai ya ce yana da malami ne aljani wanda ya zauna da annabi duk hanyar da take ta gari ce ba ita take bi ba kai lillahi wa inna ilaihi mutanen na akwai fitina malami na akwai fitina mutanen na malami lakiyai ina fata an gane sannan al-ghuluwu fil aqal guluwi game da sakawa hankali ragama ana ce mishi Allah ya ce annabi ya ce sai ce hankalin shi bai kama ba wai hankalin shi ne ma'auni duk abin da bai kama ba zai dauka ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan jama'a su ne abubuwan da na so dama in fadakar da mu ba dan koyi ba dan ahlus sunna su san yaya manhajin ahlus sunna yake wajen tabbatar da aqida yaya manhajin ahlus sunna yake wajen kafa hujja da karban hujja ina fatan yanzu daga cikin ƴan abubuwan da na faɗi sun isa su zaburar da mu mu dawo cikin taitayen mu kuma mu gane matsayin mu sannan kuma mu san cewa lalle akwai aiki ja akan ahlus sunna wajen tabbatar da addinin musulunci jama'ar musulmi saboda yadda ake ishara lokaci ya kure zamu saurara anan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe sai dai in an yi ruwa a gobe to kuma karatu sai ainihin wani makon in Allah so amma in dai ba a yi ruwa ba to akwai karatu gobe da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika